Noma tushen arziki.
Noma tushen arziki. Noma tushen arziki.
Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa a shirin Noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baban nake gabatarwa.
Wanda ba shi ne ta da mu wanda ne arzikin mu shi ne uwa.
Yayin da ake ci gaba da samun hawa farashin kayan masarufi a Najeriya da ba taɓa ganin irinsa ba, yanzu haka bankin shugaban Afirka AFDB ya fara wani rangadi a wasu jihohin Najeriya don ganin yadda za a taimaka wa manoma da shawarwari da dabarun noma na zamani don ganin sun inganta nomansu ya tafi daidai da zamani da kuma samar da wadataccen abinci. A cikin shirin na wannan makon, wakilin Salisu Garba Lado ya tattauna mana da shugaban kamfanin AgTech Innovation Labs a Najeriya kuma consultant akan harkokin noma da kiwo da tattalin arziki a Afirka, Alhaji Sha'ibu Bello, inda ya fara da jan hankalin manoma da matasa kan noman zamani.
Hakikanin gaskiya manoman mu da yadda wanda muka sani dole su ma sai sun waka su fada sai kuma su canza halayensu. Na farko kenan, kashi na biyu shine a jawo hankalin matasa su koma noma.
Yanzu Alhaji, kana ganin matasan yanzu za su yadda su duka su yi noma yadda ake fama? Yanzu matashi yana ganin ba zai iya zuwa ya duka ya rungumi fartanya ya ci gaba da noma ba, ko dai akwai tsarin da za a yi na noman zamani?
Noma na yanzu ba noma kamar na da bane. Noma ya kasance ya zama business, kuma shi yasa muke so mu kawo dan san waɗannan infrastructure din da na'urori ya kasance ba sai ka duka zaka yi noma ba, kuma ka fahimci cewa zaka amfani da na'uran zamani kai magana da manomin America ko China ko South Africa ko ina ko nizar ma nan kusa, kasance kuna da fahimtar juna abinda ake a shiga link ba duniya na manoma shi ne. Amma manoman da su abinda suke kallo in gwamnati na abu da gona bare inji ba su damu da wanzuwan abun ba, har yaya da jikoki su zo su gani su gada ba. To kuma gaskiya yawanci ya hada karancin ilimi, inda da ilimi duk ba za a yi wannan ba. To karancin ilimin shi yake kawo haka. So sai to haka farming population din ma namu na Najeriya ya kamata mu canza shi.
Yawa to Alhaji, kake za a canza farming population din? Misali kamar ta yaya za a canza shi?
Mu kawo matasa masu hazaka wanda kuma training din kuma zai canza, ba lallai sai an je irin wannan ba. Mun fito da wani tsari na e-learning.
Yawa to Alhaji, kace kun fito da wani tsari na e-learning. Ya tsarin e-learning din yake?
Kana zaune a gidanka ko a falonka, ko kuma dauko tsarin irin kallon gidan talabijin da ake a kauyuka da ai connecting to internet, manoma su taru a wurin a koya musu dabarun noma wanda ake so a asasa a wannan lokaci, ka gane? To in akai haka akai wannan, to nan da nan nan take za ga abubuwa za su wazu, abubuwa kuma za su ci, ka gane? So amma in mun ce za mu tafi a doron dadi, gaskiya ko no matter how kashe kuɗi da kai da kuma abin nan, indai mutanen nan ba su fahimta ko ba su da wannan wayewanka, to it will be very very difficult a ce an samu abin da ake so.
To yanzu Alhaji, misali wace shawara za a ba wa manoman mu na Najeriya da ma na duniya gabaki daya akan rungumar wannan al'amari da aka shigo da shi, ko ku za a shigo da wannan noma na zamani?
Manoma dole su haƙura, su koyi dabarun noma, kuma su canza halayensu akan cewa in an baka ka noma ka noma. Kuma a ƙoƙari mu kuma nan mu tantance su waye asalin manoma da ƴan siyasar manoma. Dan yawanci za ga an zo irin wannan sai duk an cincika form, amma duk ƴan siyasa ne, ƴan baran da siyasa ne suka cika abun bayi za su ana ba su sai da abun nan. Kar a siyar, a tsaya a yi noma kuma a fahimci abun. To shi ne abun da ya kawo arziki da kuma ƙarin arziki a cikin tarayyar jama'a.
Daga ƙarshe ban sani ba ko Alhaji yana da abun da zai faɗi wa al'ummar duniya dangane da wannan tafiya da ake ciki wanda ni ban tambaye shi ba.
Abun da zan faɗa shi ne haƙuri, ana kukan yunwa. In kallo da kukan yunwa nan gaskiya ba wa ƙasar nan ba ne, amma ban ce kuma daidai ba ne halin da ake ciki. Yawanci har yanzu ba mu waye wanda za mu ce maimakon ka ɗauki file ka dinga yawo ofis kana neman wannan fa aikin babu shi yanzu, shi ne gaskiyar magana. Amma kan mu ƴaƴanmu ƴan uwanmu da abokanmu da suke magana yanzu, yawanci tuntun mun watsar da maganar cewa sai ka samu aiki a waje kaza ko ko sai ka yi zaman ofis, an daina wannan yanzu.
To yanzu Alhaji, me ya kamata a runguma kenan tunda waɗannan jawabai da kai na maganar bin ofis ko kuma zama ce dole sai aikin gwamnati, ka ba da shawara cewa wannan tsari ya riga ya wuce, me ya kamata a yi?
Sana'a shi shine abun yi sana'an nan wallahi in ka dace abinda zaka samu albashi a wata daya wallahi sai ga rana dai kana zan jigin din sana'an ka samu kuma kudin nan da ake hari a manyan wurare bana so bude ma'aikatu manyan ko a Abuja ko a Lagos ko a Port Harcourt wallahi ko su ma kansu kudin ya fara musu karanci saboda hawan farashi da kuma yanayin da yau ya kawo haka su ma kansu suna fara ganin cewa ruwan shi ma ya fara wuce gura yana zama mai kacinya ka gani so yawancin su na da kin da zasu yawancin su wadan su kan zagayin ma da dan kudin da zasu samu su je su kafa sana'a saboda kana sana'an ka kullun kana cikin samu kuma karfin ka da kuma roƙon Allah da sa'an da Allah baka shine yawan samu da zaka yi amma in ka tsaya kan albashi albashi ba zai kai ka kudin ba so haka sana'a albashi wallahi tallahi ban ce kar ayi ban an samu amma aka wada kai akwai sana'o'i kala kala amma yawan sana'o'in yafi yawa a wajen harkar noma ne noman nan da so din muke yi shi amma yanzu mun canza kalanda din a wannan tafiyan ayi shi so uku a rana
to yanzu alhaji maganar noman nan so uku a shekara to ya zai da maganar ruwa kuma duba da cewa ruwa yana da nashi lokacin da yake zuwa ya zai a samar da ruwa da za a yi noma so uku a shekara
duk muna tanadin yadda za a samu ruwa ita kanta ya kasance za ta noman nan so uku misali daga October zuwa February daga February zuwa June daga June again zuwa October in ka iya haka so ɗaya so uku kenan in ma ton ɗaya kake samu kaga ton uku kenan bare kuma irin da za a baka zai ninka ya bayyana ka wajen so hudu biyar ko shida ko goma ma to kaga in kai so uku kai kuma ta ƙarin sabon irin da aka baka dan da ba mu da iri abinda muka shuka mukan dan diba mu goye in shekara ya zago mu saki to ka aje abin so ta shekara ka san dole kwari sun mai illa karfin sa ya rabu
to yanzu alhaji shi karantansa magana irin da kai bato yanzu a kai shi kuma ya za a samar da shi tun da ga tsarin da irin daman take a kai yanzu za a saki samar da wani sabo na zamani ne ko dai ya tsarin zai zama
ana niyan a kawo abudan halaye na amfani da iri sosai sosai ya kasance iri ne ba wai gurin kake amfani da shi ba zai kara yawan abin da kake nomawa ko lokacin so daya za ka yi so uku a shekara to in akwai hanyar da za ka cire mutane daga poverty to wannan shi ne one major way da yawanci 'yan Najeriya za su fita daga poverty in Allah ya so yarda in har da ke kula gani ba za a faɗi ba kudin da noma to shi na arziki ku ga mu noma ya yi ne shi gaba kar mu manta ba shi
yanzu kuma sai sashin kasuwa inda zamu leka kasuwar Jalingo da ke jihar Taraba Najeriya domin jin farashin kayayyakin masarufi a wannan makon
kuna magana da Bashir Adamu ina sayar da shinkafa a bakin kasuwar Jalingo
yanzu misali wannan shinkafar nawa ake sayar da ita buhunta misali
yanzu buhun shinkafar nan ya danganta da yanayin kalan ta kalan farashin ta muna sayan buhun shinkafar nan akwai wanda zaka saya 110,000 akwai wanda zaka saya 115,000 akwai wanda zaka saya 100,000 ya danganta da yanayin kanta
wato ita shinkafar yanzu misali wanda zaka saya 110,000 da 115,000 din da kake magana shan shara ce ko dai sofafa
a wanda aka tufa ne aka gyara ba mun muna sayan sa shi da wuce 35,000 ba
suna na Abubakar Rashid ya salin a cikin garin Taraba suna sayar da shinkafa a bakin kasuwar Jalingo
yanzu kamar nawa kuke sayar da mudun shinkafa
yanzu mudun shinkafa ne kyau muna sayar da shi 2,400 wani ne dan sauki saukin da 300 har da 100 ma akwai yanayin kyau sa ne da yanayin farashi
to amma mutane suna zuwa saya yanzu duba da cewa babu kudi a hannun jama'a
ya na zuwa ana saya amma ba kamar yadda lokacin da akwai kudi a hannun jama'a ba yanzu majority yawanci lokacin da ake dan kasuwa sai lokacin wata ya kare ana salar
ha Abubakar
yanzu nawa ake sai da buhun albasa
buhun albasa ba naira 30,000 da ya sauka alhamdulillah mun gode Allah
to buhun tarugu ba
buhun tarugu dai amma yau ba naira 25,000
to ita tumatur kuma ba
tumatur dai yau ya kara kudi leda shi ma yau 6,000
Katase
na 30,000
sunana Ismaila Adam
daga ina
daga Jalingo Taraba
to mala Ismaila me kake saidawa yanzu haka
ina saida kifi a bayin kasuwar Jalingo
nawa ake saida katon din sa
katon din sa yana kaiwa akwai yanayi ne akwai manya akwai medium kuma akwai kanana ana samu kamar na 60,000 haka 80,000 zuwa 70,000
masu sauraro a nan za mu dasa a cikin wannan shirin namu idan Allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku wani sabon shirin zuwa madadin dukkan waɗanda kuka jimiyoyinsu musamman Alhaji Sha'ibu Bello da wakilin mu a Taraba Salisu Garba Ladu da kuma Julia Discretion da taimaka ta da mana sauki da bada umarni ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu.
Kuma mun da ba shi ne ta da mu sannan da arzikin mu.